ishara ga magana wani daga cikin malamai wanda take bada wannan ma'ana. Wato dai maksudi mutum ba wai barin yin aiki zai yi saboda riya ba, sai dai ya tsarkake niyyarsa kada ya yi riyar. Amma ba kada mutum ya aiki saboda yana gudun kan cewar in yayi ba dan Allah yayi ba, a ya tsarkake niyyar ta zamanto dan Allah. Wannan kwarai da gaske akwai malamai da suka faɗa Ibn Rajab a cikin sharhin hadisin farko na 40 na Nawawiya a cikin Jami'ul Ulumi wal Hikam yayi ishara ga wannan magana domin a nuna wa mutum cewa abinda ake nema ga mumini shine yayi ikhlasi, ba ya zamanto bai yi aikin ba. Domin idan bai yi aikin ba ta yi aikin wajibi ne, to sai mutum ya ce saboda yana jin tsoron riya ba zai yi aiki wajibi ba, ko kuma aiki ne wanda Allah yake so sai ya ce dan saboda baya yana jin tsoron riya ba zai abinda Allah yake so ba. Saboda haka wannan shine maksudin dai mutum ya tsarkake niyyarsa. Wannan yace dan Allah haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai da tsoho sabo saboda naji wani malami ya ce annabi yana mai da tsoho sabo. Idan ban taba jin wannan ba, mu'jiza annabawa suna da mu'jizozi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jizozi da dama, amma ban san an ambaci wannan cikin mu'jizozinsa ba. Akwai dai daga cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Qatada Rabi'i ibn al-Harith Faris Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa kansa, kuma iyayen da ya shafa na kan nan nasa har ya rasu bai yi furfura ba, har ya rasu gashi tsoho ne tukub amma ba shi da furfura saboda albarkar hannun annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shafa shi. Akwai wannan mu'jiza din, amma a ce tsoho ne tukub ya koma yaro, wannan ban kiyaye wannan ba. Akwai dai wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata matar da ta zo tsohuwa ta ce masa ita ma za ta shiga aljanna, ya ce ai tsofaffi ba sa shiga aljanna. Sai ta koma ranta hankalinta a tashi cikin bakin ciki sai ya kira ta, ya ce yana nufin cewa tsoho ba zai shiga aljanna yana tsoho ba sai an mai da shi saurayi, wato ita ma sai an mai da ita budurwa za ta shiga aljanna. To wannan yana daga cikin wato kakaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi, amma duk kakacin da zai yi ba zai yi abu wanda yake ba zai faɗa abin da yake ba gaskiya ba, haka abin da ya faɗa gaskiya ne. Wannan ya ce wai a sanar da ɗalibai wanda ba sa zuwa da wuri kuma su ce lallai sai sun shiga gaba kuma suna takurawa waɗanda suka zo da wuri. Wannan ba a san, wannan shiga cikin haƙƙin musulmi ne ka rinka ƙetare su wajen shiga, kamar yadda a cikin sallah a cikin wajen sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana takhaffur riqab, tsallake wuyayen mutane domin ya cin tsallake ya je sahu, mutum ya tsallake ya je gaba. Wannan dan uwa ne yake neman addu'a don Allah madaukakin sarki ya bashi sauki da shi da sauran musulmi akan rashin lafiya da shi da matarsa da kuma sauran musulmi gabaki daya. Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya. Akwai ma wanda ya nemi addu'a kan wata bukata tasa cikin yan uwan mu wanda suke zuwa wannan majalisi, Allah biya masa bukatar su. Sa duk wani mai bukata ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun mu baki daya. Sallallahu ala mu'minina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wannan ya ce menene ingancin hadisin huduba yayin da aka haifi yaro? Na ji wasu malamai sun ce za ka yi kiran sallah a kunnensa na dama ikama a hagunsa, yaya abin yake? Wannan bai inganta ba daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, amma kamar yadda Ibnul Qayyim ya nuna yana daga cikin abin da yake magabata, wato an ruwaito daga ayyukan magabata, kuma akwai hadisai wanda suke ba su inganta ba. Wanda watakila in aka duba tare da ayyukan magabata sai ya zamanto wannan ya tabbatar da kan cewa akwai asalin yin haka. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ya ce wace shawara za a ba wa matar da mijinta ya mutu ya bar ta da marayu a game da tarbiyyarsu? ina farko ta nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kan Allah madaukakin sarki ya karfafa ta wajen yi musu tarbiya kuma ta sani cewa yaran yanzu amanar sun ƙara ya ƙara nauyi akan ta kasancewar yanzu uban su ba zai sa ido akan tarbiyar su ba ita ce kawai za ta sa ido sai waɗanda suke za su zamanto kamar waliyai akan su wanda su kuma tausayin su ba kamar tausayin uban su ba dan haka nauyin ya daɗa ƙara ƙarfafa akan ta sai ta nemi taimakon Allah tabaraka wata'ala kuma sannan ta san cewa halin da ta shiga ciki hali ne na ibada wanda Allah ne ya zaɓe ta ya bata wannan wanda idan ta yi haƙuri ta tsaya da haƙƙin Allah yanda ya kamata ta tausaya ma waɗannan marayu ta kyauta da tarbiyyar su za ta ga alkhairin abin duniya da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kirarin yabo ga matan Quraysh yace ahnahu 'alal walad sun fi kowa tausayin yaro matan Quraysh ba Quraishiya sai ta zauna ba za ta yi aure ba domin ta kula da tarbiyyar yaranta kamar yadda Ummu Salama ta yi har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam tukuna yazo yace to ai ni ma yaran naki ni ma yara na ne sannan ta yadda ta aure shi amma ɗabi'ar matan Quraysh kenan matan Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairun nisa'i rakibna al-ibl nisa'u Quraysh matan da suka fi kowaɗanne mata na Larabawa wanda wato suka suke hawa raƙumi su ne matan Quraysh sun fi kowaɗanne mata amincewa da kaɗan na dukiyar mazansu in mijinsu ba shi da yalwar dukiya sun aminta idan kuma sun mijinsu ya mutu ya bar su da yara sun fi kowaɗanne mata tausayi wajen kula da haƙƙin yara kuma laifi ne ta ce ba za ta ƙara aure ba saboda tana tunanin idan ta auri wani ba za ta zauna da wancan mijin nata na baya ba a aljanna ko kuma tana tunanin tarbiyyar yaran na dai san duk abinda Allah ya shirya shine daidai ko ko jahilci ne wannan tunanin babu laifi idan mace ta ce saboda tana kwaɗayin ya zamanto kan cewa ta zamanto ita ce matar mijinta a aljanna mijinta da ya batta babu laifi ta haka kamar yadda Ummu Darda lokacin da Abu Darda ya rasu tace taji Abu Darda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mace tana zamantowa matar mijinta na karshe a aljanna saboda haka ita kuma tana so ta zamanto mijinta shine Abu Darda lokacin da Muawiya bin Abi Sufyan yana amirul mu'minin radiyallahu anhu ya aika yana neman ta da aure sai tace a tana so ta zamanto matar Abu Darda a cikin aljanna bata amsa ba tace to kili zunta azumi tunda da sauran kuruciyarta tunda da sauran kuruciyarta domin shi azumi shine ke karya sha'awa tunda akwai sauran kuruciyarta yace mata ta zunta azumi idan ku ta samu wanda yake nagari ya zo babu laifi ta kara aure kamar yadda Ummu Salama ta yi Ummu Salama da Abu Salama ya rasu tace ina ita ina samun miji kamar Abu Salama amma dai tace tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in musiba ta zo mutum yayi addu'a yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhluq li khairan minha sai wannan addu'a tace amma ina ni ina samun kamar Abu Salama ko wanda yafi shi sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana neman ta da aure tace ya rasulullah ina ni ina aure ni mace ce mai tsananin kishi ga ni girma ya zo mu ni ba yarinya bace sannan gani da yara yace kishin ki zan yi addu'a Allah ya yi miki girman shekaru ku nima ai ba yaro bane yaran ki kuma da kike cewa ina da yara yaran ki ai yara na ne ƴaƴan ki ai ƴaƴa na ne saboda haka sai ta karbi wannan kira saboda haka in ta samu wanda yake salihi na kirki wanda yake zai yi irin wannan ya dauki ya rinka ganin ƴaƴan nata kamar ƴaƴan sa ne ya rike shi da amana da ita da ƴaƴanta babu laifi ta yi domin shi aure din akwai rufin asiri akwai sutura akwai cika wato akwai cika addini a cikin sa saboda shi ma wato kara mutum wani haƙƙi ne da kula da shi saboda haka mutum ya sake samun hanya da za ta kai shi za ta kwantar da shi zuwa ga rahmar Allah domin yayin da ya zamanto kan cewar ta kyauta ta zamantakewar aure da mijinta a cikin ibada take domin hanya ce wanda yake za ta yi saukin samun aljanna kuma yanda ya zo a hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko maganar da aka ce duk wanda yayi tarbiyyar ƴaƴansa mata uku sai ya shiga aljanna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam to mun fara tarbiyyar tare da mijin sai ya rasu tarbiyyar ta zama tata ita kadai kuma Allah ya sa ta dace wajen tarbiyyar to shi ma zai samu falalar su shiga taron zai samu falalar mana a ƴaƴan nasa ne kuma yayi tarbiyyar dan bai gama ya musu tarbiya har sun balaga ba, amma ya mutu akan yana musu tarbiya. Yana daga cikin falalar Allah mutum in ya mutu akan aiki ko bai gama shi ba, Allah zai bashi cikakken ladan. Kamar yadda muka ambata a wajen fannin Allah ta'ala, fa qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su. In mutum yana cikin aiki bai gama shi ba, har mutuwa ta zo masa akai, za a tashe shi akan yana wannan aiki ne, Allah zai cika masa ladan. Saboda haka ba ita kadai za ta samu ba, dan ita dan ta bar ganin cewa dan ita ce ta karasa tarbiyar har suka balaga, ita kadai za ta samu, a'a, shi ma sai ya samu domin sun kasance sun shiga cikin wannan aikin tare, la'alla ma shi ne ma ya dora ta akan wannan, sai ya zama to hatta ladan nata tarbiyar da take ma yaran, sai shi ma yana zai zama to akan mizaninsa. Wannan sai tambayoyin sauran kuma addu'a ce Allah madaukakin sarki ya karba da mutum. Na'am. Na'am. Sai suka mutu da shi da mijin da matar. Sun yi aiki, sun fara abinda suka fara, suka mutu a kai, Allah zai ba su ladansa, Allah zai cika musu ladansu. Na'am. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi manubtiliya bi shay'in min hadhihi albanat fa ahsana suhbatahunna wa tarbiyatahunna kana ma'i fil janna, wanda aka jarabce shi da ƴaƴa mata ya kyautata zama da su kuma ya kyautata tarbiyar su, to zai kasance tare da ni a cikin aljanna, wato zai samu murafaqatu annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne ai kusantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam, zai zamanto wato zai samu abokantakar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna. Aka ce da aka tambayi ya faɗa ne akan mata uku, aka tambaye shi akan biyu yace ko da biyu ma, sai dai shi wannan sabanin na yara da suka mutu ba a ce ko da ɗaya din ba, sai dai aka tsaya akan biyu. Saboda haka akalla wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata biyu nassi ne akan waɗannan, in ɗaya ce za ta shiga wannan kuma Allahu a'lam, amma wannan ba mai gagara ba ne a falalar Allah tabaraka wa ta'ala. Akwai motoci guda biyu da aka nemi a ɗauke su, akwai Toyota lambar Kano BF01MKK, akwai kuma wata mota Honda Civic AR339NSR, sannan akwai mota mai lambar Abuja Plymouth XP372ABC. Allah ana neman su bada haɗin kai ga ƴan uwa masu gyara tsarin motoci, ɗauke motocin nasu. Za mu tashi yau a aya ta hudu ta suratul Nisa a cikin tafsirin wannan sura mai albarka. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Allah ta'ala ya ce wa atun nisaa saduqatihinna nihla, ku ba ma mata saduqatihinna sadakinsu, sadakokinsu wato dukiyoyinsu na sadaki, nihla kyauta, kyauta wato wadda take halak malak, ba a kwace ta, ba a dawo da ita, ba a kwace ta daga hannunsu, ba a kyauta da zobe da ita. Fa in tibina lakum an shay'in minhu nafsa, idan suka daɗaɗa ransu wajen ba ku kyautar wani abu daga cikinsa, daga cikin sadakin suka ba ku kyautar wani abu daga cikinsa, daga wato daɗin rai na daga gare su, su matan, fakuluhu, to ku ci, ma'ana ku karɓa, ku yi amfani da shi ta hanyar ci ko tufatarwa ko dukkan hanyoyin tasarrufi da wannan dukiya, wato ya halatta a gare ku, ku ci shi hani'an, yana mai sauƙi ba tare da wahalar karɓa ba, mari'a, ba kwa jin tsoron zargi akan amfani da shi. Wannan ayar wato umarni ne ga mazaje masu neman aure, yayin da kuka zo auren mata, to ku ba su sadakin su, sadakin nan kuma ku ba su shi nihla, kyauta, ba ujira ba, ba lada ba. Tunda wani lokaci Allah ya kira su wa atikum, wato Allah ya kira shi a wani waje cewa ujurahunna, ladaddakin su, amma ba a matsayin lada yake ba, a matsayin kyauta ne na karama, na karamcin mace, na karamci, domin girmama ta, domin ba sayanta ake ba, ba sayanta ake ba, ba baiwa bace. Sadaki ba wato farashin, ba farashin ƴancinta ba ne. Sadaki wato kyauta ne da Allah ya ce a bata, wanda da shi ne aka halatta maka zamantakewa tare da ita. Shi ne domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatin min Allah wastahlaltum furujahunna wastahlaltum fa innakum akhadtumuhunna bi amrillah, aw kama qala alayhi salatu wassalam wastahlaltum furujahunna bi kalimatin min Allah, kun halatta wato kun rike su da umarnin Allah, shine wato umarnin da Allah ya bayar na aure, kuma kun halatta jin dadi da su a wajen kwanciya da kalmar Allah, shine kalmar da ta halatta muku. Saboda haka wannan cikamakin sharadin da Allah madaukakin sarki ne ya sanya, ya gittaya ga wannan mu'amala ta aure ga mata. Kuma har wa yau wannan wa'atun nisaa saduqatihinna nihla yana tabbata cewa umarni ne ga su waliyan mata, ku ba su sadakin su kyauta. Ma'ana idan aka yi aure aka ba ma mace sadaki, to tunda wajen auren ai mace ba ta zuwa, waliyanta ake ba ma, to idan aka ba shi kada ka soke ka ba ta kayanta, haƙƙinta ne. Wato kada ku yi al'adar jahiliya, domin al'adar jahiliya sun kasance suna rike, wato sun kasance suna rike dukiyar mata wanda suke karkashin walicinsu, sawa'un ƴaƴansu ko karnansu ko kuma ma iyayensu mata, da yake ƴaƴa sukan zamanto waliyan iyayensu mata. Sai su ce in aka yi mutum aure, sai su ce hani'an lakan nafija, ma dalla da wannan ƙari da ka samu a garken raƙumanka, tunda yawanci raƙuma ake kawo shi ne sadaki. To idan aka kawo mutum sadakin ƴarsa ko ƙanwarsa ko wata ƴar uwarsa, ƴar babbansa ko ƴar ɗan uwansa da take ƙarƙashinsa, wannan raƙuma da aka kawo sai ya haɗa da nasa garken raƙuman, sai ya zamanto wato garkensa ya ƙaru. Saboda haka kamar abin a yi masa murna ne, idan aka ce ya aurar da mace sai a zo a yi masa murna, arzikinsa ya ƙaru. To Allah ya hana wannan. Wannan ya ɗaya daga cikin abin da musulunci ya tabbatar na ƙwato haƙƙin mata da rusa al'adar jahiliya, wanda mace bata taɓa samu, bata taɓa ganin wannan a cikin tarihinta ba. Tunda a cikin dukkan, a cikin daular Rum, a cikin daular Farisa, hatta a wajen Kirista, a wajen Ahlul Kitab, mace bata da wannan martaba, mace bata da wannan daraja da ake ganin kan cewa ita ma mutum ce da take da mallaka. Nan Allah maɗaukakin sarki ce saduqatihinna, sadakinsu, da idafa, wadda idafa tana nufin at-tamlik, tana nufin wato mallaka, sadaki wanda yake mallakar su ne. Don haka Allah ya tabbatar ma da mata mallakar dukiyarsu, kuma kan cewa wannan dukiyar ba za ta fita daga hannunsu ba sai idan sun illa in sun bayar da dadin ransu, fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsa, in sun ba ku da dadin rai. Wato kada a matsa musu lamba, kada a mugusta mu'amala a gare su, domin ya zamanto sun ga ba yadda za su, dole sai sun ɗauko wani abu sun ba ma mijin hanci, sannan za a zai zauna lafiya da su. Ko kuma ya ce ba zai sake su, ba zai ba ta saki ba, sai tukuna ta yanko wata dukiya mai yawa, ko ta rubuta standing order cewa duk albashin da ta samu a duk wata albashinta 50% nasa ne. In ta yi wannan ta aika ma banki a bashi, sannan ya ce to ya kyale ta ta tafi. To wannan da yake idan ya ci wannan to haramun ne. Amma idan ita ce ta bashi da dadin ranta, Allah ta'ala ya ce ku karɓa ku ci, domin karɓan kyauta yana daga cikin abin da zai tabbatar da wato ƙarin soyayya. Kuma Allah ya ce ku ci shi hani'an, alhani shine abin da ka samu bila mashaqqatin wala ta'ab, ba tare da wahala ba, ba tare da gajiya ba, wato kaga kyauta ce ta zo maka, baka tashi kai wani aiki ba, baka yi gumi akai ba, to Allah ya halatta mata. Mari al-mari shine abin da yake ba, wanda yake baka ba a zarginka akan sa, wato idan ka karbi wannan kudi babu wani abin aibi, babu wani abin zargi. A cikin wannan ayar akwai abubuwa fa'idodi masu yawa da wannan ayar ta karantar da mu. Na farko dai cewa dole ne sadaki, dole ne a cikin aure, don haka auren sadaka ba aure bane. In a dauko yarinya a ce an bayar da ita sadaka, ma'ana kawai mutum yana malami yana zaune a ce gashi na an kawo masa ita sadaka budurwa, ce ai sadaqatun jariya, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, sadaqatu jariya, sadakan budurwa, to an bashi sadaka, babu sadaki, shikenan sai ya zauna, wannan auren ba aure bane. Don haka nikahu shighar shi ma ba aure bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nikahu shighar. Nikahu shighar shine auren shighar, auren da ake cewa babu sadaki. Akwai sarihu shighar, shine mutum ka zo ka ce ga ƴata na aura maka, kai ma ka aura min ƴata, ƴarka. Sadakin da zan bata shine sadakin da zaka bani, shikenan kai ka dauka, ni in dauka, babu sadaki. Kaga kenan waye ya samu fa'ida? Su mazajen, saboda dukkan suna ganin suna da haƙƙi akan sadakin, to Allah ya ce sadaki nasu ne. Don haka ne sadaku shighar, idan ya a nikahu shighar batacce ne, idan aka yi shi dole ne a rusa shi, sannan ya zamanto a farlanta mata sadakin da ya dace, tamkar sadakin, tamkarta a bata. Sannan kuma daga baya idan ta yi idda, sai a sake wani auren tare da cika sharuɗai na sadaki, zai iya ƙara aurenta, ba wai haramun ne ya sake aurenta ba. Ko kuma ya zamanto shigar ne da ya kama da shigar ba sarihi ba, shine kamar ka ce zan auri ƙanwarka, mutum ya zo yana neman ƙanwarka da aure, sai ka ce to ai ni ma kuwa na ga wata ƙanwarka, wallahi ni ma ina sha'awa, ta ce to shi kenan, to ai sai a yar gida. To a wajen yar gidan nan, maimakon a bata haƙƙi, maimakon a bamu kowace haƙƙinta na sadaki, sai a ce tunda yar gida ne, maimakon a basu 50-50, sai a ce a basu 5,500 ma ya yi, ai tunda abu ne na gida. To wannan shi ma dole idan irin wannan ya faru za a tabbatar da shi, amma kuma idan an tawaye, amma kuma sai an cika musu sadakin da yake shi ne tamkarsu. Idan haƙƙinta a bata sadaki wanda yake mace kamar ta ga abinda ya kamata a bata, amma aka rage mata saboda an yi wannan yarjejeniyar, to dole a cika mata rata sadakin, tana da haƙƙinta ne, ma kuma wajibi ne alƙali ya bata, a hukunci na shari'a zai tabbatar mata da wannan. Yana daga cikin hukunci, yana daga cikin abinda wannan aya take nunawa, cewa shi sadaki haƙƙi ne, wajibi ga mace kamar bashi. Don haka idan aka yi aure ba bayar da shi ba, tana bin bashi, kuma tana da ƴancin ta ce ba za a tare da ita ba sai an biya ta sadakinta, ba za a ce ta yi rashin kunya ba. Sannan tana da ikon tasarrufi a cikin ta da yanda, a cikin sa da yanda ta so. Kuma ayar bata nuna kan cewa sai ta karba ne take da tasarrufi ba, ko ba sai ta karba ba, ma'ana za ta iya sayar da shi ko kafin ta karba za ta iya cewa ta sayar da shi, ko a sai mata wani abu da shi, ko makamancin wannan. Da na sadaki zai iya musamman a bisa kauli da cewar kamar yadda zai zo ita mace, wato walicin uba ba zai hau kanta ba, walicin uba na kula da dukiyarta ba zai kauce da kanta ba, daga gare ta ba, har sai bayan ta yi aure ta zauna waɗansu shekaru, duk da yake wannan ijtihadi ne, amma saboda Imam Malik ya sai shekara 7 a gidan mijinta, uba sannan zai zamanto kan cewa ta mallaki ta amfani da dukiyarta yadda ta so. Wato uba yana da ikon ya zamanto shi ne zai rinka kula da dukiyar ƴarsa har ta bayan aurenta, har da 'yan shekaru da zai zamanto kan cewar ta gama wato sanin ainihin wato maslahar kanta da yadda za ta yi tattalin dukiyarta. Amma a bisa ƙaulin da yake cewar daga ta yi aure ta tare da mijinta, shikenan ta fita daga cikin wato walicin, ta fita daga cikin kular uba wajen dukiya, to sai ya zamanto ba shi da ikon yin haka. Dole ya kyale, inda yace zai je ya juya mata ne, ko ya sai mata wata kadara, sai da shawararta, sai da yardarta. In ba ta yarda ba, ba shi da iko sai ya danka mata kudinta. An ruwaito cewar wata mace ta zo tare da mijinta wajen alƙali Shuraib cikin alƙalin Sayyidina Ali akan kyauta da ta ba mijinta, ta ce ita kuma bata ta ce a dawo mata da kyautar ta, ta yi kyauta da zobe. Sai Shuraib ya ce mayar mata da kudinta, ta ce ba Allah ya ce fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a ba, ta ce law tabat nafsuha anhu lama raja'at fi, da dadin rai ta baka da ba ta ce a dawo mata da kudinta ba, saboda haka matsa mata lamba kai kenan. Wannan karina ce ce sa wato a shari'ar musulunci ta tabbatar da hukunci da karina alamomi. Kaga cewa ta ce a dawo mata da kudinta, alkali in yana da fahimta sai ya gane cewa wannan kyautar ba ta bayar bane da dadin ranta, matsa mata lamba a kai. Na'am.
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
Allah ta'ala ya ce wala tutussufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama, kada ku bama as-sufaha'u wawaye amwalakum dukiyoyinku, allati ja'ala Allahu lakum qiyama, wanda wannan dukiyoyi su ne Allah ya sanya su sanadiyar tsayuwar rayuwarku, warzuquhum fiha, ku azurta su ku ciyar da su daga cikin wannan dukiyar, waqsuhum ku tufatar da su, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ku gaya musu zance wanda yake sananne mai dadi wanda yake zai faranta rai a gare su. Wannan ayar ita ce asali ta wato kula da dukiyar waɗanda suke ba su da cikakken hankali, wanda suke ba su da ar-rushd. Ba su da ar-rushd. Ar-rushd shine wato kintsuwar lamari da hankali. Ka'idarsa shine hifdhul mali wa husnul nazar fil mal. Ar-rushd hifdhul mali ma husnul nazar. Abinda ake nufi da ar-rushd, tsare dukiya tare da kyakkyawan tattali, tare da kyakkyawan wato tattali na dukiya. Wanda yake baya tsare dukiyarsa yana batar da ita a cikin haram ko kuma a cikin shahawaice, yadda za ta zamanto kancewa ya tozarta maslahatsa, wato yana maimakon wato alal misali wanda za a bashi ya je ya biya kudin makarantarsa, maimakon ya je ya biya kudin makaranta shikenan sai je ya tara yara a sai musu a je a siyo abin nan a kaji da ice cream a sharholiya a tashi a tafi, in an ce daga baya a kore shi daga makaranta, to wannan safihi shi ne wanda yake bai san yadda zai tattalin dukiyarsa ba ya tsare ta. To Allah ya ce kada ku bama as-sufaha wawaye, al-maqsud abinda ake nufi da wawaye a nan wajen su ne yara waɗanda suke ƙarƙashin kulawarku. Saboda haka wannan hisabi ne ga iyaye maza da suke da ƴaƴa yara, kuma ƴaƴan yara suna da dukiya ƙarƙashinsu, kamar sun gaji dukiya daga wajen ƴan uwansu ko daga wajen mahaifiyarsu ko makamancin wannan, ko kuma shi kansu ubansu ya ba su dukiya. To kada ku ba su dukiyarku, an ce dukiyarku tare da cewa dukiyar tasu ce, ta su yaran ce, dukiyar su ce, amma saboda cewa ita sha'anin dukiya killace ta nauyin al'umma ne baki daya, sai aka ce dukiyar taku ce. Wato idan ya zamanto an dora maka kula da dukiya ko ba taka ba ce, ta zamanto tamkar taka, domin tozarta al'umma ne baki daya, tozarta al'umma ne baki daya. Sai Allah ya kira ya dangana dukiyar ya zuwa ga waliyai tare da cewa ba dukiyar su ba ce, dukiyar waɗanda suke ƙarƙashin kulawar su ce. To Allah ya ce kada ku ba mu su wawaye, kamar yadda muka ce as-safih wato shine wanda yake bai iya tasarrufi da dukiya ba. Akwai nau'i daban-daban da suka shiga cikin safihi, yawanci suna kirga su ya suna kirga su kashi bakwai. Akwai yaro wanda bai balaga ba, akwai wawa wanda yake wato dolo kenan, wanda yake bai iya abin nan bai san ciwon kuɗi ba, akwai mahaukaci, akwai mara lafiya, amma akwai tafsiri, akwai ka'ida dangane da mara lafiya, haka zalika akwai mace ita ma akwai ka'ida dangane da mace sannan akwai wanda akai masa at-tafli wanda akai masa wasusu a cikin dukiyarsa wanda haƙoƙin mutane bashi ya cinye dukiyarsa a sabu akwai yaro ko da wawa ko da babba ne da mahaukaci da mara lafiya da mace da al-muflis waɗannan su ne as-sufaha a waɗannan su ne ake musu hajar kai so waɗannan su ne ake tsare dukiyarsu wannan ayat take asali ta yin hajaru wato hana mutum damar yayi amfani da kuɗinsa a hana mutum damar yayi amfani da kuɗinsa wannan ayat take asali akan wannan tunda Allah ya ce kada ku ba su kuɗin wala tusufa kada ku ba su kuɗin ma'ana laifi ne wanda ka san idan ka ba shi kuɗi ko da kuɗin nasa ne zai ballagazar da su ba zai alkinta su ba zai yi abinda kuɗi ya kamata a ce ya yi ba to in dai ba zai ba haramu ne ka ba shi kuɗinsa sai ka yi masa hajaru idan waliyi bai masa hajaru ba to hukuma alƙali sai ya shiga ya yi masa hajaru abinda ake ce ma alhajar hani a wajen tasarrufi da dukiya shine cewar a ce duk wani abu da yayi in na kyauta ne to wannan kyautar bata tabbata ba in na ciniki ne idan ya saya in ya sayi abu to wannan cinikin dole sai waliyinsa ya tabbatar da shi idan kuma ya sayar shi ma bai sayu ba dole sai waliyinsa ya tabbatar da shi idan ya sayar har da ya sayar da shi din a idan ya sayi abu har ya halaka shi ya biya kuɗin alhali kuma wajen biyan bai biya shi da haƙƙi ba waliyinsa yana da ikon ya ce ka dawo da kuɗin idan ka ce to ai ya cinye abin bai dawo min da abina ba sai za ka ɗauki asara waye ke mu'amala da shi bayan shi safihi ne to shari'a ta kasa wanda ake musu hajar dinnan kashi biyu akwai wanda ake masa saboda maslahar wani saboda haƙƙin wani shine wanda ake bin sa bashi ba zai iya biyan bashi ba to za a hana shi tasarrufi da dukiyarsa saboda a tsara haƙƙin mutane don in ya ci gaba da batar da dukiyarsa haƙƙin mutane ba zai fito ba saboda haka sai a ce wannan alƙali ne yake yi sai a ce alƙali ya yi ma wannan hajaru ma'ana aka yi masa hajaru za a ba shi damar abinda zai ciyar da shi da wanda ciyar da su ya lalace shi matansa da 'ya'yansa da kuma in yana da iyaye waɗanda suke fakirai in gida ne in yana cikin gida mai tsada sai a fitar da shi daga cikin wannan gidan a ɗauki hayar gida daidai gwargwadon buƙatarsa a sa shi a ciki shi ko wancan gidan nasa ya zamanto a cikin dukiyar da za a ba masu haƙƙinsu in yana da motoci shi ma a ba shi mota guda ɗaya sauran ba su ba shi da ikon ya amfani da su in wannan motar guda ɗaya ma ana ganin tsadarta ya fi wato tsadarta tana da yawa ta fi ƙarfin buƙatarsa sai a samu wanda yake yar abin nan yar madiga-madiga a ba shi yar malaba harka wanda yake za ta ishe shi to sannan a ce kuma duk wanda ya mu'amala da shi ya yi a bakin kansa ba wanda zai mu'amalar ciniki da shi ba wanda zai mu'amalar karɓan wani abu daga wajensa ko bashi duk wanda ya bashi to ba zai shiga cikin jerin gwanon waɗannan masu bashin da aka tsare dukiyarsu domin a biyar su ba sai an gama da su sannan shi a zo kansa wannan shine alhajar alal muflis kenan hajar na biyu shine hana ma mutum tasarrufi a cikin dukiyarsa saboda maslahar kansa shine wanda ayat take magana a nan shine kamar yaro in yana da uba zai kula da dukiyarsa domin uba shine farko shine ya fi kowa tausayin ɗansa don haka shi zai kula da dukiyarsa ba zai ba shi dukiyarsa ba Allah ya hana shi ya ce masa hajaru ma'ana kada ya ba shi ikon amfani da dukiyarsa in kyauta ce aka ba shi ta kuɗi masu yawa kawo ta ajiye mata amma ka ga yaro ɗan shekara 8 da naira 500 naira 1000 a hannunsa wannan yana daga cikin tozarta dukiya israfi ne shi yasa Allah ya to wannan tsari hana shi tasarrufi a cikin dukiyarsa domin maslahar kansa idan kuma maraya ne ba shi da uba to wasiyin uban idan uba ya sanya wasiyi ya sanya waliyi wanda zai kula da yaron idan kuma uba da ya mutu bai sanya waliyi ba to haƙƙin alƙali ne haƙƙin shari'a ce haƙƙin gwamnatin musulunci ce ta sanya ma maraya wasiyi wannan ya ɗaya daga cikin abin da ba ma yi yanzu a kasan nan wanda shi ake ce ma muqaddamul qawli in uba bai sanya waliyi ba to alƙali shi zai sanya ma yara waliyi wanda shi zai kula da dukiyoyinsu haka daga wanda ake hana shi tasarrufi a cikin dukiyarsa akwai taba'an wajen yara da marayu sawa'un maza ko mata duk haƙƙin su tsaye ne to wajen mace ita ma mace anan ana nufin wadda take ma'ana ba yarinya ba ta mallaki hankalinta to ita ma ba a ana tsare ta wajen tasarrufi a cikin sulufin dukiyarta sai da izinin wato mijinta idan abin ya wuce sulufi na dukiyarta sai da izinin mijinta a matabar Imam Malik sai da izinin mijinta domin saboda ya fita wato idrakin sanin yadda za a killata arziki don haka za ta iya tasarrufi a ciki amma kada ya wuce sulufin dukiyarta kashi ɗaya cikin uku na dukiyarta ba ta da ikon ta ce za ta yi kyauta a kan sama da haka na dukiyarta amma wajen ciniki da saye da sayarwa nan wajen ba shi da ikon hana ta a wajen tabarru'i ne wajen wato ta yi kyauta da sama da sulufin dukiyarta shine mijinta yana da haƙƙi kan ya sa ido akan wannan haka zalika mahaukaci shi ma dukiyarsa a dole a hana ba za a mallaka masa dukiyarsa ba da wawa dolo wanda yake wato bai san ciwon kuɗi ba wanda yake abin nan a da naira wanda yake a idan abin nan in aka ce masa keke in ya zo in aka ce masa yana sha'awar hawa ke in aka ce in ya ce yana sha'awar keke aka ce masa 100,000 ne sai ya je ya ɗauko 100,000 ya bayar to kaga wannan bai san menene bai san ciwon kuɗi ba to shi ma wannan asafi ba za a mallaka masa dukiyarsa ba Allah madaukakin sarki yace dangane da wannan dukiyoyin yace allati ja'ala Allahu lakum qiyaman Allah ya sanya su zamanto wato qiyaman sababin tsayuwarku wato sai aka mayar da su kansu dukiyar ba wai su ne sababin tsayuwar ba su ne ainihin tsayuwar ta kuma wannan yana nuna muhimmancin kuɗi shari'a ta ba da muhimmanci ga kuɗi shi yasa ne daga cikin salaf suke cewa almalu silahul mu'min dukiya makamin mumini ce kuma annabi asalin wannan magana daga faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ni'mal malu salih lirrajul salih madalla da kuɗi na halal ga mutum wanda yake na kirki wanda yake da kuɗin halal wannan in kuma mutum in kuma na kirki ne to madalla da wannan kuɗi zaka ga abin alkhairi wanda Allah ya bashi kuɗi na halal kaga Allah zai sanya shi ya amfani da su wajen aikin alkhairi kuma da ba can mutumin kirki ne to laka za ka ga amfanin kuɗi amma wani duk salahasa yana so amma ba kuɗin ba yadda zai sai dai ya ta niyyar sai dai Allah ya bashi ladan niyyar to ai gara ka samu niyyar kirkin kuma ka samu aikin kirkin yafi bisa ya zama tokan cewa sai dai ka zauna kana wato niyyar aikin kirki wani ya nuna cewa shi kuɗi yana suna da muhimmanci a rayuwa in an same su kuma a alkinta su kada a tozarta su musamman idan mutum ya ga yanda ake shan wahala wajen samun su to wanda suka zo masa cikin sauki ba tare da wahala ba kamar ta hanyar gado ko ta hanyar kyauta to shi ne ya kamata ya zamanto an sa ido a kansa kada a yi saurin bashi saboda lallai ba lallai ne ya zamanto ya san kimar su ba sai an jaraba shi kamar yadda ayar da za ta zo nan gaba za su yi bayanin cewa yaushe ne ya kamata a ba wa mutum dukiyarsa Allah ta'ala ya ce warzuquhum fiha a cikin wannan ayar akwai nuna cewar yara a ciyar da su daga cikin wannan kuɗin nasu musamman in suka zamanto marayu ne ƙarƙashin wato kulawar wakilinsu a ciyar da su daga cikin dukiyar waqsuhum a tufatar da su wato ma'ana wannan nassi ne akan ciyarwa da tufatarwa ba tare da iyakancewa akan su ba duk abin da yake maslahar su ne to ai musu daga cikin wannan kuɗin wanda yana daga cikin wannan maslahar tasu abin da yake zai ba su ilimi a ciyar da wato a ba su ilimi daga cikin wannan kuɗin a ba su ilimi daga cikin wannan kudin da kuma dukkan abinda zai dada musu rai, dukkan abinda zai dada musu rai a yi musu daga cikin wannan kudin, tunda haƙƙinsu ne kuma maslahatsu ne. Sannan wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ku gaya musu maganganu kyawawa, kyakkyawar magana shine maganar da za su sa su nutsu akan cewar dukiyar nan sun san cewa ana alkinta musu ita ne. Ce idan dai abin nan in kun girma kun san kun mallaki hankalinku, kudinku suna nan, za ku mallake su, ku yi abin da kuka so na maslaha ga kawo ku. Irin wannan maganar wanda za su san hankalinsu ya nutsu akan cewa ana kula da su, ana alkinta musu kudadansu, wanda yana daga cikin abin da yake dada samun maraya, domin babban abin da maraya yake rasawa shine rashin wato wanda zai kula da shi shine uba din. To shi ya zamanto kan cewar an nuna masa da wannan kaulan ma'rufa din abin da zai zamanto tamkar wato a ce ubanka yana nan yana kula da dukiyarka. Yana daga cikin kula da dukiyar tasu kada a kyale su su tafi haka, a rinka yin wato yana daga cikin kula da dukiyar tasu ya zamanto kan cewar idan an ga wato kyale kudin a haka darajarsu za ta tafi, to a rinka juyawa a bayar da shi akan dukiyar qiraba, a samu wato mai aminci wanda yake iya juya kudi a bashi ya rinka juya musu, ko a kai musu hannun jari wanda zai tabbatar da ya rike musu kimar kudaden nasu. Duk dai wani abu wanda yake zai alkinta musu dukiyarsu wajibi ne ga iyaye su yi ma dukiyoyin ƴaƴansu, ko kuma waliyai su yi ma marayu da suke karkashinsu, ko kuma wato masu kula da dukiyar mahaukata, ko masu kula da dukiyar wanda take wawaye, duk dai wani wanda yake a safihi ne ya zamanto kan cewar an kula da dukiyarsa ta wannan gefe. Na'am. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. الله yace ku jarrabi hankulan marayu da suke karkashin kulawarku ya ku waliyai, hatta idza balagun nikaha, hatta idan sun kai yayin da suka kai wato munzalin aure suka balaga. Fa in anastum minhum rushda, ya idan kun san kun nutsu da wato hankali daga gare su, fadfa'u ilayhim amwalahum, to a lokacin nan sai ku ba su dukiyoyinsu. Wala ta'kuluha israfa, kada ku ci dukiyoyin marayu israfan ta hanyar almubazzaranci, wa bidaran an yakbaru, ko kuma ta fuskar ku yi gaggawa ku cinye dukiyar kafin su girma, ya zamanto ku ce ai yayin da suka girma babu wata dukiya da za mu ba su, duk ta riga ta kare wajen kula da su, to kada ku ci dukiyar da wannan niyyar. Wa man kana ghaniyan, wanda ya kasance mawadaci, falyastafi, to ya isa matuƙa wajen kamewa, wajen kama kansa daga taɓa dukiyar maraya. Wa man kana faqira, wanda ku ya zamanto talaka ne shi, mabuƙaci ne alhali kuma shi ne waliyin marayu, falyakul, to ya ci daga cikin dukiyar bil ma'ruf, da hanya wadda take sananna a bakkarba a cikin shari'a. Fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum, idan kuka zo za ku ba su dukiyoyin nasu, fa ashhidu alayhim, ku kafa musu shaidu, wato ku kafa shaida akan cewa kun mayar musu da dukiyarsu. Wa kafa billahi hasiba, Allah ya isa mai yin hisabi, ya sani yayin da za ku ba su dukiyar kun rage wani abu ko ba ku rage ba, kun tauzarta ta da ita hanyar israfi, duk wata hanya da kuka yi, duk wani abu da kuka yi da wannan amanar, Allah ya isa makiyayi akan ku. Wannan Allah madaukakin sarki ya sanya sharadi guda biyu na bama na mayar ma da maraya dukiyarsa, kafin a ba su dukiyar a jarabe ai musu jarabawa, shine wabtalul yatama, ai musu jarabawa. Me ya ma'ana jarabawar? Ka ba su wani abu na daga cikin kudin su, ka gani yaya za su, yaya wani irin tasarrufi za su, ba wai ka ba su kace su je su yi kasuwanci ba, ka ba su alal misali ka ce ga kudin wata na baka, ko ga kudin wata na zuwa makaranta na baka, ka gani yaya zai tasarrufi da wannan dukiyar. A ran da aka ba shi zai je ya kwaso katon din cingam ne ya zo gida a sa a gaba da shi da yaran unguwa a gama koko yaya zai yi. Kaga in ka ga wannan ka san cewar wannan bai san ciwon kansa ba, bai san ciwon kuɗi ba, sai ka jaraba su. Hatta idza balagun nikah, yayin da suka kai munzalin aure shine sai suka balaga. Balaga tana da alamomi a cikin shari'ar musulunci. Alama ta farko shine isa, wato shine al-ihtilam, shine mafarki, wannan ga namiji ko ga mace. Shine yaro ya mafarki cewa maniyyi yana fita daga gare shi, ko a mafarki ko a farke fitar maniyyi, shine al-ihtilam, ko a mafarki ko a farke. Alama ta biyu fitar gashin gaba, gashi na gaba wato na saman mara, na ƙasa da mararsa, saman al'aurarsa ya ga su fita. Alama ta uku cika shekara 15, in yaro ya cika shekara 15 musamman ga namiji, saboda hadithin Ibn Umar, an gabatar da ni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin yakin Uhud a lokacin ina shekara 14, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bani izini ba saboda yana ganin ni yaro ne, amma a yakin Al-Khandaq na kai shekara 15 sai ya kyale ni shiga cikin mayaka. Mace kuma tana ƙara alama ta hudu shine jinin haila. Kowace ɗaya daga cikin waɗannan alamomi suka riga zuwa, to za a yi hukunci da balagar yaro. To idan ya balaga, in ya balaga kawai shi kenan sai a ce yanzu ya zama to rashidi? A'a. Fa in anastum minhum rushda, idan suka balaga to sannan kuma sai a tsaya a gani. Fa in anastum, al-inas a nan wajen abinda ake nufi al-ibsar, gani, wato kun gani na lura, gani na lura. Anasa min janibi tsuri nara, ai absara min janibi tsuri nara. Saboda haka al-inas anan abinda ake nufi anastum minhum rushda, ai absartum wa ta'allaqtum wa tadarattum wa alimtum minhum rushda. Idan kuka riski cewar sun samu wato ar-rushd, shine wanda muka ambata abinda ake nufi da ar-rushd dinnan, shine hifdhul mali ma'a husnul nazar, wa ba'dhum lahu salahu mu'tabar. Wadansu suka ce a'a, sai an kara da sharadin cewa ya zamanto na kirki ne a addinin sa, na kirki ne a addinin sa, ya zamanto dole sai in wato a ba abin da yake babu sabani a cikin wajen wato a ar-rushd, shine ya zamanto kan cewa kana yaro yana da, yana iya tsare dukiya kuma yana iya kyautata kula da ita, yana kyautata tattalinta, ba zai tozarta ta ba, ba zai israfi ba, ba zai batar da ita a cikin shahawaice na haram ba, zai iya ajiye ta, zai killace ta. Wannan shine asalin ar-rushd. Waɗansu sai suka ƙara cewa dole kuma ya zamanto yana da salaha, wato yana da addini, yana da addini. In ba shi da addini ba rashidi ba ne. Wannan shine qaulun ashab, kuma shine mazhabar Imam Shafi, amma ba shine al-madhhab a wajen mazhabar a wajen Imam Malik ba. Don haka a wajen Imam Malik, mashayi idan dai ya iya killace dukiyarsa sai a bashi kudinsa, ba za a ce ba za a hana shi dukiyarsa ba. Wa sharibul khamri idza ma samara lima yali min malihi lan yuhjara, mashayin giya idan dai ya zamanto ya kula da dukiyarsa, idan ya yana kula, yana haihuwa, yana kula da haihuwa, wato abin haihuwar dukiyarsa wanda yake ya ji an danka ta a hannunsa, to wannan lan yuhjara, ba za a hana shi tasarrufi a cikin dukiyarsa ba. To sharadin as-salah ya zamanto, amma wanne ne kenan za mu ɗauka? Za mu ce dole bayan ya iya killata dukiya dole sai yana da addini, ko ba dole sai yana da addini ba? tafsil ake yi, abin da ya fi shi ne a yi tafsil. Idan ya zamanto cewar istiƙamarsa ta addini, idan ya zamanto rashin istiƙamarsa ta addini, rashin tsayuwarsa a cikin addini, ba za ta sanya shi ya tozarta dukiyarsa ba. Alal misali mashayi ne, amma kuma ba zai je daga an ba shi albashinsa ba. Alal misali ran da aka ba shi albashinsa ya tafi gidan giya ya tara abokai duk a rusa albashin gabaki ɗaya, ya dawo gida ba shi da kokobo ba. Mashayi ne, amma in ya tashi tafiya shan giyarsa ya san ya aje kuɗin cefane, ya san ya ware kuɗin yara na makaranta, ya san ya waɗannan abubuwa, sannan abin da ya ga kanta zai ɗauka ya je ya sha giya, to wannan ba za a hana shi tasarrufi a cikin dukiyarsa ba. Shi ya sa ne ma Allah ya ce fa'in anastum minhum rushda, sai ya kawo shi da nakira. In kuka san wani alama na wato rashada, wani alama na iya alkinta dukiya tare da su, to ku ba su dukiyarsu. Kaga bai ce wa in fa in anastum minhum rushd ba, da alif wal lam ta istighraq ta nuna kan cewa abinda ake nufi shine ainihin rashada. Domin ar-rushd wato a hankali wanda yake abin lura da shi, cikakken hankali a cikin addini, ba kawai iya alkinta dukiya bane, dole sai ya haɗu da kuma kiyaye iyakokin Allah, to amma Allah cewa yi rushdan bitanke ai adna rushd, mafi karancin alama ta iya kula da dukiya. In kun gani daga gare shi, ce ku ba shi, Allah ya ce ku ba shi dukiyoyinku. To wannan ya nuna cewa kenan kaga yaro sai ya cika sharaɗi biyu za a ɗauke masa hajar: balaga da kuma iya kula da dukiya. To babba fa shi ma dole sai ya iya kula da dukiya. Idan mutum babba ne aka tabbatar bai iya kula da dukiyarsa ba, za a tsare dukiyarsa, ba za a bashi ba. Wannan shine kaulin jumhurin malamai, sabanin Abu Hanifa da yace inda ya kai shekara 25 ka bashi dukiyarsa duk abin da zai yi, domin ya zamanto kaka, dan me za a tsare ma kaka dukiyarsa? Wanda ya kai shekara 15 zai iya samun da, kuma dan ma ya samu da. Wanda ya zamanto kaka yace ba za a tsare masa dukiyarsa ba. Ma sahi abin da jumhur suke kai, in dai ya zamanto duk shekarunsa ko ya kai shekara 50 ko 60, in bai iya kula da dukiyarsa ba, tsare dukiyar za a yi, ba za a bashi ba. Saboda tozarta dukiya ne al'umma ne ba daya. Allah ya ce fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum, in kun san wato iya alkinta dukiya daga gare su, fadfa'u ilayhim amwalahum, ku ba su dukiyoyinsu. Wala ta'kuluha, wannan hani ne na wato masu kula da dukiyar marayu, ko masu kula da dukiya ta amana ta wanda suke marasa hankali da suke karkashin kulawarsu, su ci dukiyar nan ta hanyar israfi. Yace wala ta'kuluha israfa, kada ku ci dukiyar nan ta hanyar barna, tunda kuna ganin ba wanda zai kula da ku, ba wanda zai muku hisabi, ya zamanto ku ce ai za ku yi abin, tunda ba wanda zai zo ya tutse ya kai ya ce ka kawo bayani karshen wata mai kai da dukiyar. Yawanci abin da yake sa kenan ake sakewa, yawanci abin da yake sa kenan ake barna, saboda ka san babu raqibi a kanka, ba za a ce ka kawo balance sheet ba. To Allah ya ce kada ku yi wannan. Wa bidaran an yasbaru, kuma kada ku rinka cin dukiyar saboda kuna gaggawar ku cinye ta tun kafin su girma. Ya zamanto ba lokacin da suka girma sai su ce ai shikenan, duk mun gama kashe musu kuɗin akan abinci da tufarsu da kayan sallah da sauransu. Wa man kana zaniyan falyasta'fif, Allah ya ce wanda yake mawadaci ya yi isti'faf. Al-isti'faf ashaddu min at-ta'affuf, affa idan ya kame, ista'affa ya isa matuƙa wajen kamewa. Wato wanda yake da wadata ya isa matuƙa wajen rashin taɓa dukiyar maraya, ba shi da buƙatar kuɗinsa ko kwabo kada ka taɓa. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, amma wanda yake faqiri ya ci bil ma'ruf, ma'ana wanda yake kula da dukiyar maraya zai iya ci idan dai mabuƙaci ne. To wajen yanda zai ci ɗin shi ne malamai suka yi saɓani. Abinda yake mafi inganci shi ne zai duba wanne ne ya fi sauƙi, wanne ne ya fi ƙaranci, shin ujratul mithl ko kuwa qadrul haja. Abinda ake nufi da wannan shi ne ya ƙiyasta cewa shi wannan marayar da dukiyarsa ɗaukansa aiki aka yi ya rinƙa kula da dukiyar, nawa ya kamata a ce ana bashi duk wata. Wannan shi ne ujratul mithl. Sannan kuma sai ya duba ya gani nawa ce buƙatarsa duk wata, buƙatar abinda yake buƙata akan kansa, in ya ce ga abinda yake samu na albashinsa. amma albashin baya isar masa bukatarsa, nawa zai cika a cikin albashin domin ya isar masa bukatarsa? Idan alal misali in ya kaddara cewa kula da wannan dukiyar ya kamata a ce duk wata ana bashi 10,000, bukatarsa kuma abinda yake bukata na kudin nan domin ya ci gaba da rayuwa tare da abinda yake shigo masa 5,000, to me ya kamata ya dauka 5,000? In kuma ya kiyasta ya ga kan cewa ujratul mithl, in za a bashi lada 5,000 ya kamata a bashi, amma bukatarsa ta fita 5,000, sai ya kai 10,000, nawa ya kamata ya dauka? 5,000 a kallan shi zai dauka don isa matuƙa wajen wato duba maslahar yaro. Domin abinda aka sanya mai kula da dukiyar yaro, mai kula da dukiyar maraya, da mai kula da dukiyar wanda yake karkashinka, ka duba maslaharsa, ba maslahatka ba. Maslahatsa ita ce abin dubawa. Shi yasa kaga a nan wajen ba a duba maslahatsa ba, an ce to ai duk da yake ga kuɗin da za a biya shi amma bukatarsa ta fita wannan, a nan an dubi maslahatsa kenan, ba a dubi maslahar yaro ba, sai a dubi maslahar mai kuɗin, ita za a duba. Sannan kuma ko da ya samu wadata ba zai dawo da kuɗin ba a bisa sahihi. Waɗansu malamai sun ce in ya samu wadata sai ya dawo da kuɗin, saboda fahimtar sayyidina Umar ta wannan ayar. Sayyidina Umar a fahimtarsa cewa in ka ci dukiyar maraya saboda buƙata, saboda talauci, a matsayin bashi ne, yayin da duk ka samu haƙƙi ka mayar da dukiyar. Wannan wara'u ne, amma mazhabar Imam Ahmad wanda yake kuma shine sahihi, shine zaɓin da yawa daga cikin malaman tafsiri, shine kan cewar ba zai mayar ba, tunda Allah maɗaukakin sarki cewa yi falyakul bil ma'ruf, ya ci bil ma'ruf, da abin da ke sananne a cikin shari'a, wato ma'ana ta duba maslahar yaro din. Fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashhidu alayhim, wannan wani umarni ne. Allah ya wajabta, ya ce yayi umarni cewa yayin da za a mayar da kuɗi ai shaida. Shaida a cikin mu'amala tana da muhimmanci, saboda ne, saboda halin rai. Idan rai yayi halinta, idan babu shaida sai rigima ta barke. Shari'a kuwa ta zo idan ta maganin rigima a cikin al'umma, kada a samu saɓani. To maganin wannan ai shaida, yayin da za ka mayar kuɗi to ka zo ka kafa shaidu a cikin shaida. Ko abinda ake nema a cikin shaida, a cikin mu'amala ta dukiya, shaidu guda biyu, shaidu guda biyu, wasu shaidu shahidaini min rijalikum, a cikin mu'amalar dukiya ce shaidu biyu ake nema, maza biyu. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan, in ba zamanto maza biyu ba to namiji ɗaya da mata biyu, su za a zo a kafa su zamanto shaida ga dukiyar maraya na mayar masa. Sannan Allah ya ƙara aya da cewa kafa billahi hasiba, Allah ya isa mai hisabi. Nan ba can an ce kana jin ba wanda zai maka hisabi ba, dukiyar tana hannunka sai abinda ka ga dama, ba wanda zai ce ka kawo cash book a gani, ka kawo balance sheet a ƙarshen wata a gani abinda kake yi, ba auditor da zai zo ya maka auditing. To wa kafa billahi hasiba, Allah ya isa mai maka auditing. Sannan shi kuma auditing din Allah ba kawai ya bada rahoto bane, zai yi sakayya a ciki. In yayi bincike zai yi sakayya akan binciken da yayi jalla wa ala. Na'am.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب
Allah ta'ala ya ce lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabu, ga mazaje akwai kaso, akwai rabo matabbaci a gare su, mimma tarakal walidani wal aqrabu, daga abinda iyaye biyu, uba, uwa da uba suka bari, wal aqrabu, da kuma abinda dangi makusanta suka bari na dukiya. Walin nisa'i nasib, mata ma su ma haka, suma rabo matabbaci ne a gare su, mimma tarakal walidani wal aqrabun, daga abinda iyaye biyu, uba da uwa suka bari, wal aqrabun, da dangi makusanta, mimma qalla minhu, daga abinda yake kadan daga cikin abinda suka bari din na gado, aw kathur, ko abinda ya yawaita. Nasiban mafruza, Allah ya sanya wannan rabo, rabo ne wanda yake abun wajabtawa na dole sai an basu. A cikin wannan ayar akwai isnadi, an tsawaita magana, aka ce lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabu walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabu, ba a ce lirrijali wan nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabu ba. Kun ga an tsawaita ko ba a takaita ba? Me yasa, me asirin, me sirrin yin haka, me sirrin itsunabi an alqur'ani? Balaga ne, balaga shine wajen tsawaita magana ka tsawaita, wajen takaitawa ka takaita. In ka tsawaita a wajen da ya kamata ka takaita, babu balaga. In ka takaita a wajen da ya kamata ka tsawaita, babu balaga. Nan an tsawaita bayan za a iya takaitawa, me yasa aka takaita? Allah madaukakin sarki ya tsawaita domin ya fito da haƙƙin mata balo-balo, cewa ba wai dan sun haɗu da maza bane suke da rabo, su ma kansu kamar yanda maza suke da rabo nasu na kashin kansu, su ma mata suna da rabo na kashin kansu a cikin gado. Wanda da wannan aka rusa al'ada ta jahiliya da ta shekara a ru'ar, cewa mata ba za su ci gado ba. Suna cewa kaifa nutil mal man la yarkabu farasa wala yahmilu silaha wala yaqtulu aduwa, ya za mu ba da kuɗi ga wanda baya hawa doki, baya ɗaukan makami, baya kashe abokin gaba, sannan mu ɗauko kuɗi mu bashi? Ga wanda yake shine jarumi zai iya hawa doki, idan an kwace ya biyo ya kwato, bayan ya hau doki kuma ya ɗauki makami, ya ɗauki kansakali, in an zo sara shi ma ya sara kuma ya kashe abokin gaba, to shi ya cancanta a bama dukiya. Saboda haka yara maza su ake bama dukiya, mata kuwa sawa'un uwaye ne ko mataye ne ko ƴaƴa ne ko ƴan uwa ne ko gwaggwanni ne, ba su da rabo. Saboda me? Saboda ba sa hawa doki, ba sa ɗaukan makami, ba sa yaki. Wannan ita ce al'adar, da ita ce shine kitabun jahiliya. Kitabun jahiliya kenan irin waɗannan nassoshi. To saboda wannan aya ta zo ta rushe wannan al'ada, a ce za a rakiɓa mata tare da maza, sai a ɗauka kan cewa ai sai in matan ne sun haɗu da maza za a iya ba su gado. Sai aka ce a'a, suna da nasu gadon na kashin kansu, wanda shine farkon a tarihin, farkon a tarihin ɗan adam da ya zamanto an so mu bamu mace mallakar gado. Da mace sai dai a gace ta, ba ta gado. A ƙasar a Europe har mi'awiya ta 16, wato shekara ta 1600 ta miladiya, mace ba ta gado. Mace ba ta gado, sai dai a raba gado a bamu waɗansu banda mata. Amma mace ba ta gado, sai dai ita a gaje ta. Sai dai ita a gaje ta. Idan mutum ya mutu ya bar matansa, to magada idan yana da ‘ya’ya manya haka za su zo su yi gado. In ba shi da ‘ya’ya manya, ‘yan uwansa wanda suka fito ciki ɗaya sai su zo, kamar yanda za su raba dukiyar haka za su raba mata. Haka za su raba matansa. A ɗauki na ɗauka. Ko ɗa ne, in ‘ya’yan sun kawo sun kai ƙarfinsu, haka za su raba, haka za su raba matan ubansu su gaje su. Haka al'adar jahiliya take da mata. Mace tamkar taguwa ce, tamkar taguwa ce da ake gado. To Allah maɗaukakin sarki ya zo a wannan ayar ya ce walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabu, mata ma suna da rabo nasu daga abin da iyaye suka bari, wal aqrabu. Kuma wannan ya tabbatar da kan cewa gado ana yin gado ne saboda alaƙar wato jini, don an ce alwalidan iyaye, wal aqrabun al-aqrab mafi kusanci, wato dangi wanda suke makusanta ga wato wanda ya mutu shine suke gado. Ba a gado saboda wato alaƙar bauta, bara baya ga gadon baranta. Ba a gado saboda wato alƙawari na ‘yan uwantaka ko makamancin wannan. Gado ana yi ne saboda alaƙa ta jini, idan ya zama tokan cewar kuma addini bai hana ai ba, domin akwai mawani ul'ir, kamar yadda za mu gani abubuwan da suke sabbaba gado da abubuwan da suke hana gado. Na'am.
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ, إِذَا مَأْبُوتَ ‘يَنْ أُوَى نَزُمُنْشِي, dangi na zumunci, suka halarci rabon gado wal yatama da marayu wal masakinu da masakai miskinai sune raunana waɗanda ba su da abin da zai isar su na dukiya in suka halarci lokacin rabon gado farzuquhum minhu ku ba su wani abu daga cikin rabon gado wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana wadda take mai dadi ku gaya musu magana sai ku barakallahu fiku ku dauka Allah ya muku albarka ba magana wadda yake za a dangula musu a ba su a nuna musu kan cewa an ba su ba dan halin su ba wato ma'ana ulul qurba anan akwai dangi wanda yake ba sa gado saboda su a cikin saboda ko dai an yi musu hajabu an yi musu shamaki ba za su iya gado ba kamar ƴaƴa wato kamar ƴan uwa idan akwai uba ƴan uwa idan akwai uba ba za su yi gado ba to gashi kuma sun zo lokacin da ake rabon gado kuma dukiyar da yawa ba dan san musu ba ku da rabo amma gashi ku karba da hakuri Allah ya muku albarka akan abin da aka ba ku sai a ba su ko kuma su aslan su ba magada bane kamar ƴan uwa ta dangin uwa an zo za a yi rabon gado an zo za a yi rabon gado ya zamanto baffanni su za a bama ƴan uwa ta dangin uba saboda su ne asibai ya zamanto su za a bama a cikin rabon gado kamar yadda zamu ga to su kuma ga ƴan uwa dangin na dangin uwa suna ganin ga alakar su ga tausayin su da suke dan uwan wato abin nan dan ƴar uwar su ne gashi sun zo suna gani ana rabo su ba su da komai to su ma a tako a ba su a gaya musu magana mai daɗi a ce ku karba Allah ya sanya muku albarka a cikin abin da aka ba ku ba ku da rabo saboda Allah shi ne ya raba amma ga wannan ku yi amfani da shi Allah ya sanya muku albarka a ciki na'am
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم durriyatan dha'afa wadannan wadanda suke raba gadan su ji tsoro law taraku min khalfihim durriyatan dha'afan khafu alaihim wanda idan da sun bar zurriya a bayan su zurriyar kuma suka zama to dha'afan raunana khafu alaihim suna jin tsoro a gare su wa zai kula da su to su ji tsoro wajen wato kiyaye haƙƙin maraya da rashin cin dukiyar sa da kuma kyautata ma marayu din su ji tsoro dan kada su ma su bar marayun su a rasa wanda zai kyautata musu falyattaqullaha dan haka su ji tsoron Allah masu wannan hali wato waɗanda suke kula da harkar marayu su ji tsoron cewa su ma fa wata ran nasu ƴaƴan su ne za su zama to marayu to su ji tsoron Allah akan wannan akan tsare haƙƙin Allah wal yaqulu qawlan sadida su faɗi magana wadda take sadida da ta dace da shari'a wato kada su bakanta kada su tozarta kada su mummunan mu'amala domin wannan ishara ne ga cewar wato idan suka ji tsoron Allah wajen kiyaye wannan to Allah zai kiyaye su ma nasu wannan wato sunnar Allah ta tabbatar da wannan duk wanda ya kiyaye Allah madaukakin sarki Allah zai kiyaye masa zuriyarsa Allah zai kiyaye masa nasa haƙƙi in ka kiyaye haƙƙin Allah Allah zai kiyaye maka nasa haƙƙi a cikin wajen kissar ashabul a cikin suratul kahf da kissar annabi Musa da Khidr na wajen wa kana abuhuma saliha wanda Allah ya killata musu dukiyarsu aka ce Khidr yace wa kana abuhuma saliha baban su ya kasance salihi aka ce baban ba wai baban su bane a'a aka ce tattaba kunnan su ya kasance salihi shine Allah ya kiyaye masa zurriyarsa har zuwa ga wato waɗanda suka zo ba ƴaƴansa ba a'a ba ƴaƴansa ba ba ƴaƴan ƴaƴansa ba ƴaƴan jikokinsa Allah ya tsare musu to haka sunnar Allah ta'ala take na'am
innal ladina ya'kuluna amwalan yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira
innal ladina ya'kuluna amwalal yatama lalle waɗannan da suke cin dukiyoyin marayu zulman tafassabu wato ta hanyar zalunci innama ya'kuluna fi butunihim nara ba wani abu suke ci a cikin cikunan su ba face wutar jahannama wa sayaslawna sa'ira da sannu za su konu a cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya yi narkon azaba ga wanda suke cin dukiyar maraya, ga waɗanda ba sa kiyaye haƙƙin amanar dukiyoyin marayu, saboda su ba su da wanda zai kiyaye su, ba su da wanda zai kula da su, ba su da wanda zai kai su, ba su da wanda zai je kotu ya tara haƙƙin su. Amma wannan narko na azaba ya isa ga mu'minai, tunda dama shari'a ta masu imani ce. Ya zo a cikin hadisi Ibn Hibban ya rawaito a cikin sahihinsa, yace yub'athu yawmal qiyama qaumun min quburihim ta'ajuju afwahuhum nara, za a tashi waɗansu mutane ranar alkiyama bakunansu suna fitar da wuta, suna fitar da wato har sunan wuta. Ila ya rasulullah manhum, aka ce ya rasulullah su wani ne waɗannan? Sai ce alam tara annallaha qala innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sai karanta wannan ayar, waɗanda suke cin dukiyoyin marayu ta fuskar zalunci ba wani abu suke ci ba a cikin cikunansu face wutar jahannama, kuma da sannu za su ƙonu a cikin wutar jahannama. Wannan ayar ta nuna wato yalwar rahamar Allah ga bayinsa da yawan afuwarsa da falalarsa, domin marayu da ya zamanto kan cewa rauninsu ya isa, ga su yara, ga su ba wanda zai kula da su, ba su da ƙarfin da za su tara haƙƙinsu, ba su da mataimakin da zai tsare musu haƙƙinsu. Kaga shi ne wannan gayar rauni, su da kansu ba za su iya ba, da wani ma kuma ba za su iya ba, domin ba su da mai kula da su. Saboda haka sai Allah ya zamanto shi ne gatansu, shi ne wannan Allah maɗaukakin sarki ina ya gare su ta isa wannan matuƙar, ya zamanto kan cewar yana irin wannan narko a kan cewa duk wanda ya taɓa dukiyarsu, to Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi wato kamar wutar jahannama yake sawa a cikinsa. Kuma ranar alƙiyama haka alama za ta kasance, ranar tashin alƙiyama ala ru'usul khala'iq zai tashi, wutar na tuttulowa daga cikinsa, tana ƙona bakin nasa tana fitowa, mutane kowa ya gan shi zai san abin da ya aikata shi ne cin dukiyar maraya. Allah ya kiyashe mu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.